أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake bamu damar dawowa wannan filin mai albarka domin gabatar da wannan karatun da muke yi na tunatar da kawunan mu da sauran jama'ar musulmi shine guzurin zuwa lahira wanda yake wajibi ne wurin kowa da kowa yayi shiri wurin zuwa lahiran nan gyara ayyukansa tun mutuwa ba ta zo masa ba domin mutuwar kowa ya sani ba shakka tana zuwa kuma gyaran ana yin sa ne gabanin a mutu to idan lokaci ya kurewa mutun to gyaran ba zai yi ba saboda haka muke tunatar da ƴan uwanmu musulmi musamman domin gyara ayyuka da halaye da dabi'u dan wannan tafiya wacce ba ta da fashi lalle sai ta zo to muna fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk lokacin da tafiyar za ta zo mana da kyawu Allah ya ba mu iko cika da imani kuma ayyukan mu wanda muke yi wanda suke ba kyakkyawu ba Allah ya ba mu ikon gyara su albarka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kurakuran mu da muke yi kuma Allah ya yafe muna insha Allah karatu mu zai dora inda muka aje a satin da ya wuce idan dai mai sauraro yana biye da mu muna cikin kabira na 33 wanda wato mun shigo ne a cikin bayanin haramcin mata su yi irin sifantuwa da ɗabi'ar maza ko sutura ko magana da abin da ya kama da waɗannan da kuma haramtuwar wato maza su ɗabi'antu ko su sifantu da irin ɗabi'o'in mata ko wurin magana ko wurin sutura to a ciki muke insha Allah kuma mun ji yanda al'amarin ya kasance da irin hadarin da yake tattarewa namiji ya koyi ɗabi'ar mata koda a magana ce domin irin maganar maza daban irin maganar mata daban haka kuma mun ji hadarin da yake tattare a cikin mata su koyi ɗabi'un maza wannan akwai hadari mai yawa kowa da ya tsaya a matsayinsa inda Allah ya tsaye da shi mace ta san mace ce a duk inda take ko a ɗakin aurenta ko a ofis ɗinta ko a shagonta ko a gonanta duk wannan ba a hana ba har shago gona ofis ba a hana mace duka ta yi wannan ba amma da san ita mace ce haka maza duk inda suke su ma su san maza ne kuma hadari mai yawa ya tattaru a cikin wato hulɗa ta kub da kub tsakanin maza da mata balle ke bantuwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kance idan namiji yake banta da mace suna si biyu to shedan shine na ukun su kaga sai zama inna shaytana yanzagu bainahum kenan shedan zai zama yana ziga tsakanin su Allah tabaraka wa ta'ala kiyaye mu Allah ya ba mu ikon gyarawa a sauran abubuwan da muke batarwa wanda ba ni kwarai ba Za mu dora inda muka aje insha Allah a cikin wannan darasin da muke. Waja an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ala halakatir rijalu hina ata'u an-nisa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waja ya zo an annabi, magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam, annahu qala, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace, ala kuna ji jama'a, halakatir rijalu, maza sun halaka, sun shiga cikin wani hadari, hina sa'ilin da ata'un nisa suka yi wa mata biyayya. Wato duk sa'ilin da maza suka kasance mata ne suka shugabance su, alhali Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza su ne sama da mata, su ne za su bada umurni a gida ko a ofis ko a wani wuri dai, maza ne sama. To duk sa'ilin da aka samu jama'ar da suka zama suna karkashin mata kuma matan suke yi wa da, to sun halaka. Ka san dalilin wannan? Saboda su mata hankalinsu kaɗan ne yake, tunaninsu kaɗan ne yake. Ko kowanne mutum namiji da mace yana tare da shedan, amma shedan ya fi zama kusa da mata bisa da maza. Wannan shi ne ka'ida. Ko kowa ma yana tare da shedan ne, amma dai ya fi zama kusa da mata kuma ya fi sha'awar hulɗa da mata bisa ga maza. Mace ma in ta zama ɗabi'a, ayyuka, jarunta, halaye na kirki ta sifantu da su, sai a ce mata namiji na, domin akwai ɗabi'un da wato duk ɗabi'a ta jarunta ga al'ada, to sai a ce ɗabi'ar maza ce. Amma duka ɗabi'a ta rashin jarunta, ragganci, to sai a ce ɗabi'ar mata ce, saboda su ake nemowa a ba. To duk sa'ilin da jama'a da suka samu kansu suna yi wa mata da'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun halaka, saboda su mata suna da karamin hankali, hankalinsu bai cika ba, komi rabin na namiji ake ba su. Mirya ma in ka kula ta mace, rabin ta namiji ce. Idan an ce mawani, sai ce na'am, amma mace wance ce yi, sai ka ji miryar kasa. Ko na'am din ma ta faɗa, za ka ji miryar ba irin ta maza ba, kankanuwa da taushi kwarai, saboda rabin miryar namiji ce. Ke za ganin su sai sun haɗa da kara da ado da sa yan kunne, sa mundaye, sa kaya masu kyalkyali, yasa aka halatta musu ma irin suturorin da ba a bari maza su sanya ba, su an ba su sanya, saboda man yunashau fil hilyati wa fil khisabi ghairu mubin, saboda ta ba ta haduwa sai ta gama da kawa. Amma shi namiji me ruwansa da yan kunne, me ruwansa da sai ya zaka ya masu kyalkyali, in ka gan shi haka to yana so ya koyi irin ɗabi'un mata kenan, kuma shi ne ake magana akai wanda aka anar. To dukkanin mazajen da suka kasance umurni suke sauraro a mata, to sun halaka. Wato nan kamar dukkanin mai gidan da ya kasance shi ne da gida, shi ya auri mace, amma mace ita ce za ta yi control ɗinsa, za ta ba shi umurni ya hau, za ta hane shi shi hannu, ita ce kawai ne da hukunci a gida, to gidan ya lalace, kuma shi mutumin ya lalace, kuma dukkanin harkarsa to yana da wahala ya samu nasara, saboda kullun za ta aza shi ne ga abin da na ra'ayi ne kawai, mafi yawa ba wai gaskiya ba. To haka shi yasa a wani hadisi ma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce, ko da yake wasu magana wasu sun dan maganganu akan hadisin, la yaflihu qaumun wallau amrahum nisa imra'atun, wato duk jama'ar da wato ya kasance mace ita ce ta shugabanci al'amuran su, to ba za su samu nasara ba a ƙasan su nan. To kaga dangane da wannan a gida inda zama ita ce shugaba, to kaga ba samun nasara. Kamar wancan hadisin yakan ƙarfafi wannan ne. To haka ko a gari ne, ko a unguwa, ko a wata ma'aikata ya kasance ita ce shugaba, to ba samun nasara sosai. Ba wai duka ba a samun nasarar ba, mafi yawa dai ba a samun nasara a kai. To amma duk da haka ita ko mace ko wadda take tafi maza, to inda ka ji an ce kar mace ta koyi ɗabi'un maza, akwai inda ake nufi, insha Allah in karatu ya kai za mu ji. Kamar da ɗan ba da misali a farko cewa aiki na jarunta shi ne aikin maza, aiki na kasala shi ne ayyukan mata. To a wurin ibada ana son mace ta koyi ɗabi'un maza wurin ibada, duk abin da yake ibada ta koyi ɗabi'un maza wurin, wato ta koyi ƙoƙari irin na maza a wurin yi wa Allah da'a, wurin yawan sallah ne, nawafil, azumi ne, duka dai. To amma su kuma irin nasu koyan daban, wannan dai da an bi malamai sosai gwargwado za a ji yanda abubuwan suke tafiya, ko an ce su koya ɗin, to ba wai duka an ba su an saka musu ragama ne ba, kawai an ce su yi ta azumi su kamar maza. To kaga suna da bambanci da mata, tunda mace mai aure an hana ta yi azumin nafila in dai mijinta yana a gari, kaga sai ya ba da dama. To kaga anan kuma an samu nakasu kenan, tunda sai ya ba da umurni kenan za a yi. Amma shi namijin ya tashi azuminsa kawai zai yi in dai je yana iya, in dai shi ba bawan wani mutum bane wanda aka saya don ya yi bauta. To wannan shi ne. Allah ta'ala ya taimake mu. Maqala al-Hasan, wallahi ma asbaha al-yawma rajulun yudhi'u imra'atahu fi ma tahawa illa akabahu Allah ta'ala fi an-nar. Hasan yika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wani magana wata rana, yace wallahi ma asbaha al-yawma rajulun, gaskiya yanzu ba wani mutum da zai kasance yudhi'u imra'atahu yana yi wa matarsa da'a duk abin ta ce, ko gaskiya ko ƙarya ya biye mata, amma in ta yi magana akan abin da ya shafi gaskiya, to wannan ka majibin sa ma ya bi, wanda ko mahaukaci ma ya faɗi gaskiya wajibinka ka bi ta in dai gaskiya ce. To wanda da yake yawan biye wa matarsa cikin umurnin da ta bayar baya tsaya binciken cewa abin ya yi daidai ko bai ba, don in ta bayar da umurni ta ce ai to za ka duba ka gani, to abin ba illa, kuma shari'a ya yarda da haka, to shi ne matakan da mutum zai duba a kai. Kuma akwai kula da illar da abin zai janyo, ko raba zumunta, ko haɗa faɗa, ko janyo wani husuma, ko wani ƙiyayya, ko abin da ya kama da irin waɗannan. To duka mutum zai taka zanza a cikin waɗannan abubuwa, ba kawai duk abin da kuma danjin wannan magana mutum ya ce a to a duk abin da mace in dai mace ta ce yayi shi ba zai yi ba, to kun ba wannan ba kuma haka bane, tsaka ake dawowa. Wallahi ma azbali yawma rajul yudhi'u imra'atahu fi ma tahawa yiwa matarsa da'a cikin duk abin take neman yayi mata, ko ta umurce shi a kai, illa face akabahu Allahu ta'ala finnar, in ya zire aka hakan to face Allah kaɗa shi wuta, wato nan za ta ingiza shiga ɗabi'a ne ko aiki ko magana wacce za ta kai shi a wuta, ba wai zai shiga ne wuta kai tsaye ba saboda ya yi mata da'a. Wato cikin umurnin da za ta bashin ne zai yi wa kansa abin da zai kai kansa a wuta da kansa shi ya aikata, saboda ya yi mata da'a, kuma ba da'a wurin wani a cikin sabawa Allah. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة la yadkhuluna al-jannata wa la jinna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza akhrajahu Muslim. Wannan dogon hadisi Imam Muslim ya bada shi a cikin Sunan Nash radiyallahu ta'ala anhu. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahlin nar, akwai wasu sifofi biyu dabi'u wasu kalolin mutane, to irin wannan nau'ukan ka saware su da kyau ya annabi sallallahu alaihi wasallam, to dabi'u ne na yan wuta. Lam arahuma, ban ga irin waɗannan dabi'u ba in ba gare su ba yan wuta. Qaumun ma'ahum siyadun, na ɗaya, wanzu jama'a ne za a sama suna da siyad, bulala, jam'i ne na bulala, ka zanabil baqar, kullun tana riƙe a hannunsu, yanda ka san dai wato bindin raƙuma shanu yanda yake biye da su dina suna kada shi, to haka suke kullun da bulala suna kada ta. Shi kaga baƙar shanu suna da wannan bindin suna kada shi ne, suna kakkabar kwari kuda suna kakkaba, ba za ka taba ganin sa baya amfani da bindin ba. To haka su za a samu wannan mutane su ko kullun da bulala ba sa, ba ka ganin su ba sa amfani da bulalar, wai bai ma'ana amfani da ita suna ta dukan mutane kenan. Yan daga san wutsiya ta shanu suna amfani da shi ne da'iman, kana iske su suna kada wannan shanu, sai dai dan lokaci suna kada wutsiyoyin, sai dai dan lokaci kadan su dan tsaya kadan ne kuma sai su ci gaba, saboda hali na halitta ba ta iya dogewa kowane lokaci tana wani abu. To indai kan ji an ce kowane lokaci, wato ana nihin jullul waqti kenan, mafi yawan lokaci. To mafi yawan lokaci su suna ta dukan mutane da wannan bulalan ne. Kaum amsiyadun kadna bil baqar yadribuna bihan nasa, motsa da suke bulala, bulalan da suke hanayen sunnan don dukan mutane ne su ba su kashi. Kaji na daya, to duk wanda ya kasance haka, ko shi police ne, ko shi wanda iri ne, ko malami ne, shi kullun wato sadansa a hannu ta dukan mutane, kullun dukan mutane, kullun dukan mutane, ka ba zai taba yiwa ko da yashe duka ba sai da dalili. To shi ko ba da dalili duka yake yi, ko ba da dalili duka yake yi, dan malami ne, dan lallahi, dan kadan kankane ya kama yaraye ta duka, in mai gida ne laifi kankane ya kama yaraye ta duka, in mace ce a cikin gida ta kama yara tana ta duka, dan karmin laifi da babban laifi wanda ya kai duka da wanda bai kai ai duka din ba, duka duka suke yi. To in suka zama haka sun zama cikin sifofin waɗannan mutanen kenan. To wanda ya zama haka ya zama yana da, ya zama da ɗabi'ar ƴan wuta, ana duka da dalili, kuma har ma malamai sukan ce dukkanin azabar da za a yi wa mutum ta duka, in dai ba haddi ba ne, haddi ƙaramin haddi na bulala, wato auren namiji shi ne kamar na shangiya ko na ƙazafi wanda za a yi bulala 80 sai 100, na zina na wanda bai aure ba. To in dai ba irin waɗannan haddudduka ba ne, to duk laifin da mutum zai za a mai ta'zir, to waɗansu malamai waɗansu suna ganin ba zai shige bulala 10 ba, amma suna ganin za a wuce fiye da 10 ma, gurgudan jullin laifin mutum ne. Saboda haka su malamai su kula irin wannan kashin da suke taba yara, ko a makarantun boko ne, ko a makarantu na addini, to bai yi ba. Mutum kaga na ta dukan yaro sai jiki ya kumbura, wani sai jiki ya yi jini, to mutane su kula kar kiliu ta jawo bau, don kana karantar da mutane Qur'ani kana ta ba su dan karan kashi, to yana yiwa fa abun fa a tambayo ka ranar kiyama, to kaga abin da ka samu na lada kuma sai ya kau, wataƙila ma mutum ya kai shiga wata saboda wannan duka da haƙƙi ne na nasu da kaci. Wannan nau'in kenan, masu irin wannan sifa 'yan wuta ne. Wanisa'un kuma akwai waɗansu mata su kuwa kasiyatun. Sifofinsu ga su sun sa sitira ariyatun amma a ƙa'ida shari'a tsirara suke. Amma a zahiri sun sa sitira amma haƙiƙatul amr gaskiyar lamari tsirara suke. Ya haka zai kasance sun sa sitira amma sitirar ko bata rufe al'auran duka ba ko ko a'a ta rufe al'auran amma ta matse jiki ana ganin sifan al'auran mutum da yake ana magana kan mata ne ana ganin sifan motsawar jikinsu a ciki ko ko a'a suturan ya zama siriri ƙwarai wanda ana ganin jikin a cikin jikinsu a cikin sutura ɗin ko da sun sa domin akwai suturan da idan ka kasa jikin mutum biyu kalansa to in ya sa wannan sutura za ka iya ganin rabin kalan jikin nasa in fari ne za ka iya gane fari ne farar fata ne shi in ja ne za ka iya ganewa in baki ne za ka iya ganewa ta sutura ɗin saboda zaman ta siriri ɗin to wannan kaga an sa sutura ne amma ba a sa ba kasiyatun ne amma ariyatun ma'ilatun mumilatun kamar a zahiri kamar sun kaucewa maza ba sa cikinsu amma suna tare da su dan suna jawo hankulan maza ne a gurinsu da yawa za ka ga mace ba ta zo ta yi mu'amala da maza ba a zahiri amma a baɗin tana mu'amala da su musamman zamani yanzu ta wayoyin nan ko ta WhatsApp ɗin nan ko ta Facebook ga su nan dai wanda suke ta yi suna chatting da su da waɗansu maza to kaga kila yana yiwa ma tana gida a ɗaki kila ma ta kulle ɗaki ita kaɗai kaga ta nisanci maza a zahirin lamari amma a gaskiyar magana suna tare don suna nan suna waya ko suna chatting ko ta wace hanya dai ta irin wannan to yanzu dai abin ya fi bayyanuwa ta wannan hanyoyi ta wannan network din nan to ta wannan ne suka fi bayyanuwa a irin yanzu wannan sallallahu alaihi wasallama annabi mutum ne mai gaskiya ka gani san da ya faɗi maganganun nan shekaru da yawa amma ga mun ya fito a fili kuma haka lamarin yake siban wannan mutane ru'usuhunna ko ru'usuhunna ka asnimatil bukhti kawunansu su waɗannan matan da nake gaya maka inji annabi wanda suke kasiyatun ariyatun ma'ilatun umilatun alamansu sifansu wanda suke irin wannan fita sun sa sutura kamar ba su sa ba to har wani irin ɗaurin kallabi suke ɗan kwari kawunansu ka asnimatil bukhti yanda ka san tozon raƙumin nan mai babban tozo irin masu tozayen nan biyun nan an yi ɗaurin wani kai kamar ganwo an dunƙula wannan gefe ka san bukhti wani raƙumi ne mai wani tozo hakan nan to haka za su yi wannan irin naɗin kai kana ganin dai yanda yanzu mata suke wani ma ɗan kwali jinga ake don a naɗa shi idan an naɗa ya an naɗa shi sai a aji lokacin da aka tashi sai a sa yanda ka san maza na sa hula to kwana in ka duba illa na biyu irin wannan ɗaurin ɗan kwalin da suke yi gudan babba hakan nan to an naɗe ya shi za a ajiye shi ne to ga ƙa'ida abinda aka san za a ajiye a ɗauko ba sai an koma ɗaurawa ba shine hula sawa ake yi to sun sifanta ɗan kwalin nasu yanda kaga sifan hula ko malfa to wannan duka sifofi ne na kayan maza to wannan kaga an samu illa ta biyu don mun karanta a baya bai kamata bai halatta wa mace ba bai kyawu mata ba ta sifantu da irin sitirar maza ko maza su sifantu da irin sitirar mata wannan mun karanta wannan a baya to alma'ilatu irin wannan mata wadda ke da irin wannan hali wadda ke jawo hankulan maza a gunta illa dakhulna aljannata ba sa shiga aljanna wala jinna rihaha ba sa jimma kamshin aljanna wa inna rihaha kun ko san kamshin kamshin aljanna mun ga muku a wani hadisi inji annabi a wasu manganno aka fada illa yujadu ana samun sai mai sirati kaza wa kaza tun nesa da nisa ake samu aje kamshin aljanna to duk da tsananin nisan ma to ko a nisan kamshin ma ba za su je balle su zo kusa da gate balle su zo kusa ga kofar dakunan aljanna din balle fa a bude su shiga aljanna Allah ya kiyaye mu to alhamdulillah anan zamu dasa aya a wannan karatu na yau sai kuma satin sama idan mai kowa mai komai ya ara mana numfashi da lafiya sai muka sai ba mu dama zamu dora inda muka aje insha Allah da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana abinda muka karanta ba daidai ba abinda muka karanta daidai kuma Allah ya sa mu dace da thawaba nashi da mu da masu sauraro gaba daya abin nayi kureci kuma Allah ya shafe shi ga zukatan masu sauraro ko da sun ji kuma Allah ya nuna da mu ya ganar da mu ya ba mu ikon gyarawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gafara yamma dukkanin musulmi gafara ya rayu da matattu abinda muke so na alkhairi gaba daya Allah ya ba mu sharri wanda muke neman kariya kuma Allah ya kare mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kasan mu Nigeria Allah ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali musibobi da suke damu a wannan kasa Allah ya yi mana tausaya muna Allah ya saita masu mulkin kasan nan namu a daidai ya tunkuɗe mana su ga abinda ba daidai ba kuma Allah ya mana hakan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم